Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6049 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa da ke kan mita 102.5 zangon FM. Sai rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM. Ga waɗanda ke gane kuwa kuna iya sauraron mu kan Alfa Radio da ke Kumasi. Har ila yau kuwa iya kama mu ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakken labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya yau ranar Lahadi 16 ga watan Satumba shekara ta 2018 ga cikakken labarin duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. Iska mai karfi da ambaliyar ruwa da mahaukaci guguwar Florence ta haddasa sun yi sanadin mutuwar akalla mutum 11 tare da tilastawa dubban mutane neman mafaka. An ceto ɗaruruwan mutane haka kuma ta haddasa rashin wutar lantarki ga kusan gidaje miliyan 1 a kudancin Amurka. Cibiyar da ke sa ido kan aukuwar guguwa ta Amurka ta ce wannan bala'i na ci gaba da haifar da ambaliyar ruwa a jihohin Carolina ta arewa da ta kudu. Yayin da karfin iskar ke raguwa, hakan na nufin akwai isasshen lokaci da Florence za ta iya haifar da ƙarin ruwan sama kan koguna da tuni ruwa ya cika su. Tsananin guguwar Florence ya ragu zuwa matakin mummunar guguwa da aka saba gani bayan da ta afkawa jihar North Carolina ɗauke da iska mai ƙarfin gaske da kuma ruwa kamar da bakin ƙwarya. A can kuma ƙasar Philippines, mahaukaciyar guguwa mai laƙabin Mangkhut ta ce ta kashe akalla mutane 16 tun isar ta jiya Asabar, inda ta farma arewacin tsibirin Luzon, guguwar da ta zamto mafi muni ta afka Philippines a cikin wannan shekara. Yanzu kuma ta nufi yankin Hong Kong da sauran wasu sassan kudancin China. Ita ma karfin guguwar Manhattan ya ragu, amma duk da haka tana da hatsarin gaske. Yawancin waɗanda abin ya ritsa da su sun mutu ne sanadiyar gocewar ƙasa da rugujewar gidaje. Da an sanar da yau Lahadi a matsayin ranar da ministan harkokin wajen China zai fara ziyarar aiki a Philippines, amma kasashen biyu sun amince dakatar da ziyarar saboda guguwar. An soki tashin wasu jirage sama da 150 saboda Mangkhut, kuma lardin Guangdong na kasar China ya fada kan lawalin guguwar. To ana shirin labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani babban kamfani da ke sarrafa nama a Amurka ya amince zai biya diyyar dala miliyan 1,500 ga wasu ma'aikatan kamfanin musulmai waɗanda suka bar aiki bayan wata jayayya kan ɗaukar hutun zuwa yin sallah. Hukumar tabbatar da adalci ma ma'aikata ta Amurka ce ta sanar da wannan diyya bayan kwashe wasu 'yan shekaru ana shari'a a kotu tsakanin kamfanin Cargill Meat Solution Corporation da wasu ma'aikata musulmai 138 waɗanda akasarin su baƙi ne da suka zo daga ƙasar Somalia. Tun wajen ƙarshen shekarar 2016 ne aka fara wannan takaddamar bayan koran ma'aikatan da kamfanin ya yi saboda ƙauracewa bakin aiki da suka yi na tsawon kwanaki 3 a kamfanin da ke garin Fort Morgan da ke yammacin jihar Colorado. Yanzu haka dai kamfanin ya sauya tsarinsa ta yadda yake barin musulmi su je su yi sallah idan lokacinta ya yi. Hukumar da ke kare haƙƙin ma'aikatan ta ce tana da hujjojin da suka tabbatar mata da cewa ana takewa ma'aikatan da suka fito daga Somalia da Afirka da musulmai haƙƙinsu ta hanyar ƙin barinsu su je su yi sallah kuma aka kore su. Bayan da ya rasa mahaifiyarsa a sanadiyar yaƙi, Hikmatullah ɗan shekaru 10 da haihuwa ya yanke hukuncin shiga wata ƙungiyar wanzar da zaman lafiya wadda mambobinta ke tafiyar ɗaruruwan kilomita a ƙafa zuwa yankunan ƙasar Afghanistan daban-daban tun watan Yuni domin isar da saƙon wanzar da zaman lafiya da kawo ta ƙarshen tashin hankula. Da yake magana da muryar Amurka, Hikmatullah ya ce bam ne ya fada gidanmu ya kuma kashe mahaifiyata. Hakan ya sa na shiga ƙungiyar masu tattakin zaman lafiya saboda ba na son sauran yara su ga mutuwar mahaifansu. Hikmatullah, wanda yake kamar sauran 'yan ƙasar Afghanistan masu amfani da suna ɗaya, ya yi kira ga duk ɓangarorin da ke faɗa da juna Afghanistan su zauna lafiya don shi da sauran yara su samu damar komawa makaranta. Ya ƙara da cewa ina son zaman lafiya saboda ina son komawa makaranta. Ranar Juma'a ne ƙungiyar ta isa birnin Mazar-e-Sharif da ke zama babban birnin arewacin lardin Balk bayan yin tafiya mai nisan kilomita 660 da suka shafa kwanaki 32 suna yi babu takalmi a kafarsu. Daga ƙarshe tsohon shugaban gangamin yakin neman zaben Trump Paul Manafort ya amince ba da haɗin kai ga kwamitin bincike na musamman da aka kafa a ƙarƙashin Robert Mueller wanda ke gudanar da bincike kan katsalin dandan da Rasha ta yi a zaben shugaban Amurka na 2016. Haɗin kan da Manafort ya bayar na haɗe ne da wata yarjejeniyar a ƙulla tsakaninsa da masu shigar da ƙara wacce za ta ba shi dama kauce tuhumar wani aikin da ya yi a Ukraine wanda ya saba dokar ƙasa. Babu dai tabbacin kowaɗanne irin bayanai Manafort zai bai wa kwamitin bincike na Mueller dangane da shugaba Trump da kuma gangamin yaƙin neman zaɓensa.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zabe ko nadi.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da masarwa ku a cikin sabon shirin zabe ko nadi wannan ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau ko shirin zai ci gaba ne da duba jihohin da suka amince da yin zaben fidda gwani ta zaben gama gari ko kuma aka san hakan a cikin jam'iyyar APC. Domin idan masu haure na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun shaida muku cewa za mu ci gaba duba sauran jihohi da matsayin da suka dauka akan zabe na kai tsaye sai kuma batun yadda wasu jihohi ba ma zaben za a yi ba a'a nadi za a yi musu. Yanzu dai bari mu fara da Yada Zango a jihar Kogi inda Mustapha Nasir Batsari ya tattauna da shugaban jam'iyyar APC na jihar Mai Kudu Bature. Ga kuma abin da ya shaida wa Mustapha dalilin su na daukan nau'in zaben da za su yi bayan da Mustapha ya ce musu suna nokewa zaben kai tsaye shine sai ya ce a'a ga yadda batun yake ai.
A babu mai daba ne mun kira an kira meeting duka jikin saka kika kan member chairman da duk kowa na kowa ya rasu an zauna an tattauna kowa ya zo ya faɗa gabashi dai mu mun yi da akan a tafi da inda ake primary ko da ni ne ta ke hada
wato indirect ma'ana delegate
na abinda ta kuma ka ta haka shi ne da farko wannan party na mara kudi ta ainihin register da muke da shi babu wanda zai kira maka cewa ga kundin register namu da muke da shi a wannan jihar din sai kenan. Na biyu kuma an mun samu labari an yi sunayen da muka yi rajista a kogi state ba a shigar da shi a cikin computer na national secretary ba so in muka je da mu yaka na babin da a yi mu samu sauƙin al'amura na wani kuma muke ba su ba da fiye mu za su so su za a ta wani lamura da su print su wani na shugabin su to da rikin samu ta a gara a je ba sarki.
To yanzu wannan ya samu amincewar masu rike da mukaman siyasa misali ko gwamna da makamantansu.
Daga jihar Kogi bari mu leƙa jihar Adamawa inda kakakin jam'iyyar Muhammad Abdullahi ya bayyana wa Ibrahim Abdulaziz ɗaukan nasu matakin launin zaben na fidda gwani ga dai abin da yake cewa shi ma.
Jihohi in ka duba matsalolin jihohi ba ɗaya suke ba shi yasa suka ce bai dace a yanke hukunci akan ga abun da za a yi bai ɗaya ba wannan shine suka baiwa kwamitin zartarwa na jam'iyya na jihohi su masu dawo jihohinsu su zo su zauna su tattauna su ga wani tsari ne ya fi dacewa da su. Wannan shine ya sa a jihar Adamawa mun yi zama na kwamitin zartarwa na jam'iyyar APC an tattauna game da wani tsari ya fi ma mutanen Adamawa da jam'iyyar APC a jihar Adamawa kamar yadda tsarin mulkin jam'iyya ya tanada.
Wani tsari kuka dauka?
A nan mun dauki tsari na indirect primaries wato wanda delegates ne za su yi wannan zabe.
Dama shi ne gwamnoni da wani farko suka ce kuma kun ce ba goyi bayan gwamnoni ba.
To ba bayan gwamnoni muka goya ba don da gwamnoni sun dauko abun da babu a cikin tsarin mulkin na jam'iyya ba za mu goyi bayan su ba. So mun goyi baya ne abun da yake cikin kundin tsarin mulki na jam'iyya in akwai gwamna wanda ya yi na'am da haka falilahi alhamdu, in akwai wani gwamna da yake so wani abu daban wanda babu a tsarin mulki jam'iyya, kaga ba yadda kwamitin zartarwa na jam'iyya ta zauna ta ce za ta yi masa abin da yake so ba wanda babu a cikin kundin tsari.
To amma kakakin jam'iyyar ta kasa ai ya fita ya ce a je ne a tattauna da masu ruwa da tsaki da ma yan takarar san su, haka kuka yi?
Ba haka aka faɗa ba. Akwai resolution da aka fitar a bayan zaman kwamitin zartarwa na tarayya, wannan an kawo mu gani babu inda aka ce a je a yi magana da mutane irin haka ba. Kuma a kundin tsarin mulkin jam'iyyar APC sashi 12.8 ya nuna waye da waye ne ya kamata su kasance a zaman state executive committee na jam'iyya.
Amma na batun kan cewa misali za a zama irin wannan ba ga su mutane ya ko ba ga su nuri ba da su bugu marwa ba, amma ku ce kun yi zama ga su gundiri ba gan su ba, sannan a ce an yanke hukunci.
A cikin wayanda ka'irgan nan gaba ɗayan su Admiral Murtala Nyako ne kadai member na state executive committee na APC a jihar Adamawa.
Daga jihar Adamawa sai Kano, inda labarin ya bambanta da sauran, domin ko a tattaunawar Mahmud Ibrahim Kwari da Honorable Ibrahim Zakari Sarina, sakataren jami'ar APC na Kano, ya ce mun sukan sun bi sahun abinda jama'a za su ko kuma suke so.
Kamar yadda ka gani, gaskiya ne su wa jami'a ta kasa ta tabbatar a bisa shi roƙon da mai girma shugaban ƙasa ya yi cewa nasa yana son inda an sahale a yi yattin ƙato bayan ƙato. Mu a jihar Kano, kamar yadda suka ba da dama cewa kowace jiha ta je ta tsara abin da take ganin ya yi mata tsakanin abubuwan nan guda biyu, ko ƙato bayan ƙato ko kuma zaben delegate. To bayan mun zauna da dukkanin mai ruwa da tsaki na jam'iyyar APC a jihar Kano, aka tantauna aka ga cewa abin da ya fi shi ne a je a yi ƙato bayan ƙato ba don komai ba, saboda shi ne zaɓi mafi wato faɗaɗuwa. Idan ka zo ka ce ko dukkan ɗan jam'iyyar APC izo izaɓi abin da yake so, to bayan ya zaɓa kuma haƙƙinsa ne ikari, maimakon a ce wani sashi ne na al'umma a cikin jam'iyyar APC ɗin kaɗai suka yanke hukunci. Wannan tsari yana da daɗi, saboda in ma kana da kuɗi kana so ka sayi delegate, wannan babu dama. In ma ka makale delegate kana ganin cewa su ne kadararka, wannan shi ma babu dama. In kuma za ka iya sayan mutane gaba ɗaya na jam'iyyar APC, wannan kuma haka muke so. In an zo zaɓe ma za ka iya sayan al'umma gaba ɗaya kenan. Dalilin da ya sa wa jam'iyya ta jiha ta rubuta takarda sakamakon taron da aka yi na ran 4 ga wata, ta aikawa da headquarter jam'iyyar ta ƙasa cewa ga irin zaben da muke so mu gabatar.
Zancen nan diddi ya ta'allaka ne a kan zancen ana ba yan delegate kuɗi suna zaɓar wani mutumin da watakila ba shi ya cancanta ba, kamar yadda ka faɗa. Shi ma talaka na ƙasa ɗan jam'iyya tun da dama su iya yana ta kuka bai da kuɗi, ba ka ganin cewa za a iya ba shi kuɗi kuma ya dangwala sanadiyar wannan kuɗin da aka ba shi?
No, ba zai yiwu a ce za a inda mutane mutum misali 80,000 za su fito a ce ɗan takara zai bi kowanne mutum kamar mutum 80,000 a ce ya ba su kuɗi, ba zai yiwu wannan.
To tsarin na NTK secretary an yi shi a jihar Kano a baya lokacin da shi shugaba Buhari yake jam'iyyar CPC, kuma an rabu dutse a hannun riga, ba kwa tsoron tarihi ya maimaita kansa kuwa?
To kullun ai kana koya ne daga irin kurakuran da kai.
Daga Kano yanzu mu koma kudancin Najeriya, inda za mu ji matsayin jihohin Imo, Bayelsa, Rivers da kuma Edo. Kuma za mu fara ne da jihar Imo da aka ce gwamnan zai musu naɗi, sai dai wani jigo a jami'ar ya ce ƙarya ne. Ga Lamiɗo Abubakar da sauran bayani.
Jami'ar APC reshen jihar Imo da ke kudancin Najeriya ta ce ta aminta da gudanar da zaben na ƙato bayan ƙato a zaben fitar da gwani tsakanin 'yan takara da ke neman ɗarewa mukamai daban-daban a faɗin jihar, bayan kammala wani taro na masu ruwa da tsaki a jihar ta Imo na jami'ar APC. Honorable Francis Nwoke shi ne shugaban jami'ar APC a jihar ta Imo. ya ce. Yana cewa ne daukacin shugabannin jam'iyyar APC a jihar ta Imo tare da masu ruwa da tsaki na siyasa a jihar mun gudanar da wani taro inda muka cimma matsayaro goyon bayan zaben kato bayan kato a zaben fitar da gwani a fadin jihar ta Imo na jam'iyyar mu ta APC karkashin jagorancin gwamna Rocha Sokorocha dangane da barakar da ta kunno kai ta rarrabuwar kawuna a jihar ta Imo ga abinda Francis Nwuke ke cewa yana cewa ne ba mu da wata baraka a jihar mu ta Imo musamman a jam'iyyar APC jam'iyyar mu ta APC daya ce a jihar ta Imo to sai dai kuma ana ta samun rarrabuwar kawuna tare da tada jijiyoyin wuya musamman a bangaren sanata Ifanya Ararumi na jam'iyyar ta APC honorable Ibi Jagwa shine tsohon dan majalisar tarayya dake jihar ta Imo kaga yanzu zamu gudanar da wani taro na masu ruwa da tsaki a yanzu nan kuma nan gaba kadan zamu bayyana muku matsayar da muka cimma da haka zan kira ka domin sanar da kai halin da ake ciki ita kuwa jihar Bayelsa a cikin yankin Niger Delta take kuma shugaban jam'iyyar na APC na jihar ta Bayelsa Musa Justice Papi yayi bayanin matsayin su dangane da zaben kato bayan kato yace
direct primary results as its merits to have the mobilized entire membership of the party
yana cewa ne ba mu da damuwa a jihar Bayelsa game da tsarin zaben kato bayan kato na zaben fitar da gwani a daukacin jihar mu ta Bayelsa gaskiya zaben kato bayan kato yana da matukar kyau kuma zai kawar da duka wasu matsaloli da ake ganin za su iya kunno kai kama daga na cin hanci da rashawa da dai sauransu amma ba zan yanke maka hukunci ba zamu gudanar da wani taro nan gaba kadan zamu bayyana matsayin mu a jihar ta Bayelsa jihar Rivers ma suna ci gaba da gudanar da tararruka domin tunkarar wannan zabe na kato bayan kato wani kusa a cikin jam'iyyar yace
jam'iyyar nan ta APC a jihar Rivers ita ma tana fama da rikicin cikin gida kama daga bangaren Right Honorable Rotimi Amici da kuma bangaren Senator Magnus Abe kama wannan tsari ta yaya zai tasiri game da rikicin jihar Rivers
jihar Rivers APC ta dogara ko mu so ko mu ki ya ta dogara kan mutum daya Right Honorable Rotimi Amici in ya kawo tsarin da dace da rayin mutane ba dole a jawo hankalin sa a nuna masa amma wannan tsari da shugaban jami'an ta kuma shi sai ya kawo wani ya mana daidai to shi shugaban kungiya ya kawo wani ya kawo daily poll wanda kuma mu san shi ba amma in ya hakka tabbata haka din yazo a itinken
jihar Edo dake yankin Niger Delta wani mai fada aji a cikin jami'ar yayi mana tsokaci halin da ake ciki
sunana Alisu Hazali Umar kuma ɗaya daga cikin masu ba gwamnatin Edo ke shawara akan ɗan arewa mazauna Edo state
kamar yanzu ita jihar Edo da take kusa da ita kamar ta cimma wani matsayi game da zaɓin wannan al'amari zuwa yanzu
ka san abu ne na tattaunawa kuma wannan abu ba a kawo shi nisan lokaci ba kuma muna akwai lokaci tunda ba yau na za a yi zaɓen ba akwai lokaci ana tattaunawa ga abin da za a fito da shi kai ma kanga ka san cewa idan aka yi wannan tsari zai kauda dukkan wannan cin hanci da rashawa da kuma sa'in sa na cewa ai ban yadda ba kai kai kaza no za a samu daidaita
to ma saware yau kuma nan shirin zai diga aya sai wani satin a jimu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan wakilanmu da suka bada gudunmuwar su domin ganin wannan shirin ya kai ga nasara sai Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni madugun shirin Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman
Aika-aikar 'yan bindiga daɗi a jihar Zamfara da abin ya somo kamar wasa farko da sunan barayin shanu ya zuwa yin garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa fashi da makami har kuma yakan kama ya zamto 'yan ina da kisa ko 'yan bindiga daɗi wannan rikici ya raba dubban dubatin talakawan Zamfara da gidajensu kamar yadda ɗaya daga cikin waɗanda abin ya shafa kai tsaye Malam Muhammad Isa ke shaida min
da karshe ma dai mutane wasu sun yi jihar Zamfara, wasu yi Katsina, wasu sun yi Tsake, da dai sauran garuruwan jihar Zamfara sun yi Kingarin Katsina da kuma ƙauyukan Katsina. Yanzu haka sai ƴan uwanmu ba mu san inda suke ba, saboda wasu ba su dawo ba. Ka kira wayar wani ɗan uwa baka san inda yake ba, lahiya lahiya yana raye bai raye baka sani ba. Dan lokacin da abu ibtila'in ya faru a cigarin sashi sai da mille na haka kabu kabu naira 2000 na ɗauko mahaifiyata ta tsuwa sosai ba ta jima ba ta gani ƙwarai. Haka nan rungo mota na tafi da ita a cikin garin Katsina. Mu riga mai ta har yanzu ban koma gida ba, hankalina ba kwance shi ba saboda wasu ƴan'uwana duk ba su dawo ba. Yayin da abun ya faru wa ya shiga gari ranar juma'a ma mutum shida bai san da juma'a a cikin garin. Ƙananan yare da mata da kowa ya watsi ba kowa, da kuma gefukan ƙauyukanmu kowa ya tashi.
Shin yaya girman wannan matsala take? Ibrahim Janyau shi a shugaban kungiyar samar da zaman lahiya na jihar Zamfara.
Su waɗannan mutane an bindiga sun fara ne a matsayin barayin shanu, kuma matsalan nan ne ta kai tun suna kwashe ma mutane dukiyoyinsu, suna ansa haraji wurin al'umma, ta kai yau su je gari su kashin al'umma, su aiko musu da sako cewa suna buɗar wani abu daga gare su takardu na ga harajin da suka aza musu idan ba su bayar ba za su zo su kona dukiyoyinsu, su kona hatsin da suka yi, su kona dabbobinsu.
Abdulrazak Yahuza Jere wani ɗan jarida ne da ya bada rahotanni kan wannan rikici.
Wannan matsala ta Zamfara kusan za a iya cewa dukkan wani ɗan jarida ya kai matsayin da zai iya cewa abun na gabya gagari kundila. Saboda an yi lokacin da a mako guda za ka gani kusan an shafe sa'a kwana uku zuwa hudu duk manyan labaran da ke fitowa za ka ga suna magana ne akan kashe-kashen da ake yi a Zamfara. A takaice ma dai har a wannan lokacin ban mancewa kaman wasu ƴan makonni da suka gabata mun taɓa yin wani babban labari da muka sa wa suna Zamfara ta kusa komawa karamar Sambisa, ko kuma ta kusa komawa Sambisa saboda girman kashe-kashen al'umma da ake yi.
Wannan hituna ta ƴan bindiga daɗi ta ji hankalin kusan kowa da kowa a Najeriya, inda ta kai shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya umarci rundunar sojojin saman Najeriya da ta ɗau matakin gaggawa da jiragen yaƙi. Take kuma rundunar ta tuttura jiragen yaƙinta zuwa jihar Katsina, daga inda ake tashi ake afkawa ƴan bindigar da addazu kan jihar Zamfara. Na tambayi babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya, Air Marshal Sadiq Baba Abubakar, ko ya zuwa yanzu me ake ciki?
Daga lokacin da muka fara zuwa yanzu an yi shawagi wajen awa 80 na actual tabbatar da cewa an kare rayukan mutane a ƙauyukoki da garuruwa daban-daban a jihar Zamfara da kuma gefe-gefen jihar Katsina har da masu kutu. Saboda haka ina tsammanin wannan lokaci da muke za mu iya cewa mun gode wa Allah mu yi nasara mai yawan gaske, wanda mun sayar da wasu daga cikin waɗannan mutane wanda suke kashe mutane.
Muddin rikicin na Zamfara ya ƙara tabarbarewa, masana tsaro na fargabar ka iya shafar jihar Katsina kai tsaye. To amma wannan matakin soja da aka ɗauka cikin gaugawa, gwamnan jihar na Katsina Alhaji Aminu Bello Masari ya shaida min cewar su kam yanzu ba su da kowace irin fargaba.
To gaskiya duk bayan kwana biyu suna zuwa su bani cikakken bayanin abubuwan da aka da kuma abubuwan da suke ciki. Kuma gaskiya wato wannan aiki da suke tun da ma ake yin operation din na cikin daji ba a taɓa yin kamar irin wannan din ba, saboda wannan din sun zo da kayan aiki kuma suna da cikakken bayani, wato cikakken information na yadda suke tafiya da inda suke tafiya da lokacin da suke tafiya. Saboda haka ba ma sa ran by the time da suka gama wannan operation to sai dai abinda za a ce, wanda dama an ce mai rabon ganin ba dai sai ba da kuma mai aiki sai ya gani ko mai ke, amma dai na tabbata za a yi karya logon su yadda wa'anda suka rage su kuma sojojin ƙasa wanda suke bin inda sojojin saman suka yi aiki suna wato share wuri cleaning up da mopping up da suna kiran shi operation na sauran wa'anda ko suka gudu ko suka fada cikin mutane ana bin su ana kakkamo su kuma ana danka su a hannun sojojin.
A gefe guda, ganin yawan kai koman jiragen yaƙi na sojojin saman Najeriya daga Katsina zuwa Zamfara, Abdullahi Aliyu Katsina ya ce yana da korafi.
Korafi na shine ganin yadda muka ga jiragen yaki suna tashi daga jihar mu ta Katsina suna kai hari ma ƴan bindiga da jizzukan Zamfara. Wannan yana tada mun hankali kwarai da gaske ta yadda muke ganin cewa aikace aikacen su bai tsaya ba, ana ta ƙara samun yawan masu gudun hijira suna dawowa nan jihar mu ta Katsina.
Abdullahi Aliyu Katsina, saboda haka na ganin akwai buƙatar sojojin su canza sabon salo. To kowane irin salo ne wannan? Tambayar kenan da na yi wa wani masanin tsaro Brigadier General Muharazu Tsiga.
Ko mun ki ko mun so wannan yaƙi ne, dole ne a canza salon shi, ana kuma canzawa everyday. Ta ina kai ko ta hiya kai ka tunkari makiyinka, akwai salon da zaka tafi da sojojinka, biyar ne a gaba, goma ne a baya, a'a uku ne a baya, hudu ne a gaba, kai dai ka riga ka sani left right center, ka san inda zaka fito sojojinka. Kai me success muke nema, saboda me na ce maka duk irin salon da za a canza dole mun riga mun karantu mun sanu a batun guerrilla warfare, an san how difficult it is, an san how implicative it is, wanda yake ba a san innocent life a ce an kakkashe su a wannan yanayi. Wani irin salo ake so? Salon nan yana a wajen sojoji, ina kuma tabbatar ma salo ana canza shi every hour, every day, every month.
Director General na hukumar wayar da kan jama'a ta Najeriya, wato NOAA, Dr. Garba Abari, ya hori jama'ar da Azamfara da lalle suke baiwa jami'an tsaro haɗin kai da goyon baya.
Idan har al'umma suka ga akwai waɗanda suke baƙi ne sun shiga cikin su, yawancin mutanen da suke fitowa daga daji suna da wasu ɗan kamanni na daban wanda yake nuna su sabanin abin da aka saba gani a cikin al'umma. Baƙo kuma in ya shigo ƙauye ko ya shigo ma birni ɗin, amma ya zo cikin wata anguwa, babu wahala akan gane baƙo ne. Ya kamata kowa ya sa ido, idan an ga irin waɗannan ba ta gari sun shigo, to a yi maza a sanar da jami'an tsaro.
Yanzu dai jama'a sun fara ba da shaidar cewar wannan farmakin da sojoji ke kaiwa ƴan bindiga a Zamfara kwalliya na biyan kuɗin sabulu.
Sunana Alai Jamilu Sha'aibu, chairman na NURTW Central Motor Park Katsina. Hanya direbobin mu suna yin lodi daga Katsina kuma suna shiga Zamfara a kullun rana ta Allah lami lafiya, ba tare da sun samu matsalar tarewa akan hanya.
Ko akwai alaka tsakanin lafiyar hanya da kuma wannan aikace-aikace da sojoji suke yi a Zamfara?
Kwarai da gaske akwai alaka, banda taimakon Allah da taimakon wannan sojojin da suke tashi daga Katsina kullun rana ta Allah, zaka ga jiragen sojoji guda biyu uku. Idan aka samu emergency report ma mu muna gani, zaka ga sun tashi ɗaya bayan ɗaya kusan gabaki ɗaya sun nufi jihar Zamfaran nan gabaki ɗaya.
Babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya, Air Marshal Sadiq Baba Abubakar, a ƙarshe ya mika wannan sako na musamman ga ƴan bindiga daɗi da ke dazukan jihar na Zamfara.
Kuma muna ba da shawara ma waɗannan mutane su zo su ba da kansu su ajiye bindigoginsu, su bar wannan ta'addanci na kashe mutane haka siddan. In ba haka ba, babu wani makubuta su, saboda duk da yake motocin ƙasa suna da wahala su shiga waɗannan dajuka da ake kira kamar Sabubu ko Rugu Forest da sauransu, mu a sama ba mu da wannan shawagi. Saboda haka ba wajin da za su kubuta, illa kawai su fito su daina wannan al'amari, su ba da bindigoginsu su yi saranda su fita daga wani, saboda jama'a su ci gaba da ayyukansu. In sun ki abin da zai biyo baya, bai da kyau.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda, inda za ku ji mu ɗauke da shirin nagari na kowa wanda Sahabu Imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.
24 heures sur 24, VOA Afrique.